السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى كاوم يوم شا شدا جوتا دماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بمجادة دري حدود 30 دا دترى كما يوم أكسو جوتا بيو ميلادية دبودي دقوم شا نقص أولنا ما شاء الله في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ومن شيء بدأ تفسير القرآن من جرمة نماكو ماكو تفسير مينا قدانا عشان سورة الفجر بإذن الله زام تاشي آياتا الشرين جدايا. بسم الله مالا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان الله سبحانه وتعالى بياني أكن ساكمكون دونيا جوانا بسكا كافر شي مشا أبقى من مشالي دعا داوا دا سمو داوا دا فرعون دا مكمن تن waɗannan kafirai waɗanda suka ma Allah subhanahu wa ta'ala tsaurin kai a duniya, Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su. Sannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayani akan ɗabi'ar ɗan adam wanda ya zama bashi da imani. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi dukiya sai ya riƙa alfahari, yana tsammanin wannan dukiyar da Allah ya bashi soyayya Allah yake masa. Sannan idan aka jarrabe shi kuma aka hana shi, sai ya ce ai Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi, ya masa wulakanci, bai ba shi abin da ya kamata ya ba shi ba. Allah ya mai da martani a matsayin cewa duka biyun ba alama ba ce su ta cewa Allah na son mutum ko baya son mutum. Idan Allah ya ba mutum ba alama ba ce ta yana son sa. Sannan idan ya hana shi ba alama ba ce ta yana kinsa. Duka jarabawa ce domin ya ga wane ne zai yi haƙuri ya jure idan an ƙi ba shi, wane ne kuma zai yi godiya ya bi Allah idan an ba shi. Sannan Allah ta'ala ya jawo hankalin bayinsa a kan kula da maraya, ya kuma ɗauki wannan cin kula da maraya a matsayin babban laifi da kuma cin dukiyar shi maraya. Sannan kuma da kin taimakon talaka wanda ba yi da shi mabukaci. To daga nan sai Allah ta'ala yanzu zai ɗauke mu kai tsaye yi mana bayani akan abin da zai gudana a lahira. Domin waɗansu suna tsammanin idan ba a musu azaba a duniya ba to shi kenan sun sha, suna tsammanin ba komai. A'a, akwai lahira. Duk abin da Allah madaukakin sarki ya baka a duniya ko kuma ya jinkirta maka kai ta shakatawa ka kana aikata abin da ka ji dama, to ka sani akwai lahira. Za a yi sakamako, akwai hisabi, a yi sakamako. Sannan sakamakon nan ɗayan biyu ne, ko dai aljanna ko wuta. To shi ne sai Allah ta'ala ce kalla a'aha idza dukkatil ardu, idan aka miƙe ƙasa aka shimfiɗe ta dakkan dakka, shimfiɗawa kuma da niƙewa. Wannan ƙasa da muke rayuwa a kanta ranar lahira Allah madaukakin sarki zai niƙe ta a sake shimfiɗa wata sabuwa. Ba a kan wannan ƙasar da muke kanta za a yi tasiri ba. Wannan ƙasar da muke kanta akwai tuddai, akwai kwari, akwai tudu-tudu, akwai kwari, kwararo da ake da su. To Allah subhanahu wa ta'ala zai juya wannan ƙasa a naɗe ta, sai a halicci wata a kanta za a yi hisabi. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فانا الدزاء تنزل أساود دبائي تأكي تنتبع haka su ma sammai za a canza ba sama da take kan mu ita ce za a ganta a ranar lahira ba ita ma za a nannade ta Allah zai duke su a hannayensa da ita kasar da ita kuma sama sai a halicci wasu sababbi domin a yi hisabi a kan ita kasar sabuwa a wata ayar Allah madaukakin sarki na cewa humilatil ardu wal jibalu fadukkata da katan wahida haka ɗauki ƙasa wal jibalu da duwatsu fadukkata da katan wahida haka niƙe su aka shimfiɗe su sannan niƙewa ce za a musu za a niƙe su dukkansu sai a yi sabuwar ƙasa wanda ba wannan ba to shi ne nan Allah ta'ala yake ba mu labari yake cewa kalla a'aha idza dukkatil ardu idan aka niƙe ƙasa dakkan dakkan niƙewa matuƙar niƙewa lafazin niƙewar sai aka ƙarfafa shi a larabci idan aka maimaita kalma to wannan maimaita kalman na nufin an ƙarfafa maganar kenan za a niƙe ta kuma a sake niƙe ta to shine addukkudan abin da Allah ta'ala zai maka saki na ranar lahira sai Allah ta'ala ce haja'a rabbuka
waja'a rabbuka wallaqu saffan saffa
waja'a rabbuka sannan ubangijinka zai zo والملك سنن ملائكه صفا صفا صفو باين صفو ملائكه ذات زما سنا صفو صفو الله تعالى زي زو زوان دي تشنتا دشي دومن اي حسابي القران يا تبت بشوى الله سبحانه وتعالى زي زو a wata ayar Allah na cewa hal yanzuruna illa an ya'tihum Allahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ikatu qudiya al-amr wa ila Allahi turja'u al-umur hal yanzuruna yanzu abinda suke jira illa an ya'tihum Allahu illa yazumus gana gobe al-qiyama fi zulalin min al-ghamami a cikin wasu girgizai na sama wal mala'ikatu sannan kuma mala'iku su ma su zo wa qudiya al-amr waye a lokacin an yanke hukunci kenan in Allah ya zo domin a yi hisabi to babu wani kuma abin da ya rage yayi babu wani abin da ya rage sai hisabi kafin Allah subhanahu wataala ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sahihi hadisin da ake ce masa hadisi shafa'a bayi za su tashi a cikin tashin hankali shi ɗau lokaci mai tsawo Allah subhanahu wa ta'ala bai ce da su komai ba a tsibu wajen annabi adam alaihi salam a ce ma annabi adam alaihi salam kai ne abu bashari kai ne baban halittu na mutane ka je ka goce Allah subhanahu wa ta'ala domin a zo a yi ya tsawo a yi hisabi annabi adam alaihi salam ya ce ba zan iya ba ni da aka hana ni in ci itaciya a aljanna nafsi so da kani kaina ban san matsayina ba sai abinda Allah ya yanke min na hukunci amma ina ganin ku tafi wajen annabi Nuhu alaihi salam shine abul bashar tsani shine baban ɗan adam na biyu bayan annabi Adam alaihi salam to annabi Nuhu alaihi salam shine ya zama manzo da Allah ta'ala ya fara aikowa so da ka ana ce masa abul bashar tsani wato baban mutane na biyu aka tafi wajen annabi Nuhu alaihi salam aka ce masa annabi Nuhu ka roki Allah madaukakin sarki a yi hisabi annabi Nuhu ya ce a'a ba aikin shi bane ba zai iya ba shi ma bai san matsayinsa ba yau domin ya yi roƙo cewa a halakar da al'umma kuma Allah ya halakar da shi aka yi ruwan tufano amma wanda nake ganin zai iya wannan aikin ku tafi wajen annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim khalilin Allah ne masoyin Allah aka tafi wajen annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim ya ce a'a ni ma ban san halin da nake ciki ba a yau ina da wasu maganganu guda uku da nayi ban san matsayinsu ba a wajen Allah sai Allah ya mun hukunci amma ku tafi wajen annabi Musa alaihi salam kalimullahi ne Allah ya yi magana da shi sai aje wajen annabi Musa alaihi salam annabi Musa yace mutane na sun bauta ma dan maraki kaga ban san matsayina ba a wajen Allah ku tafi wajen annabi Isa alaihi salam ruhullahi a tafi wajen annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam yace ai ba zan iya zuwa gaban Allah ya roke shi a zo aiki sabi saboda ni Allah ma mutane suka rika ce mu so da ni ba ban san matsayina ba a wajen Allah amma ku tafi wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zababban Allah ne al'umma ce da tafi kowace al'umma daraja da aka ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi shi ne ce ana laha ni aka tanadan ma wannan ceto ni aka tanadan ma wannan ceto shine ake ce masa al-maqamul mahmud ash-shafa'atul uzma kina wannan matsayi abin yabo sannan kuma bayan haka shine ash-shafa'atul uzma ceto mafi girma da za a ba annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kenan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala yi masa sujada a ƙarƙashin al'arshin sa yi ma Allah kirari yi ma Allah yabo shi Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'saka was'al tufa washfa' tushaffa tago kanka wasalku was'al ka roƙi duk abin da kake so tufa za a baka washfa' ka nemi a baka ceto tushaffa za a baka ceto to daga nan ne wannan waja'a rabbuka shi ubangijinka yazo wal malaku da mala'iku saffan saffan su kuma mala'ikun sun zo saffu saffu abinda ake ce ma as-saffu shine wani ya tsaya kusa da wani a jeru a sifi a kan tsari shine ake ce masa saff inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son bayinsa waɗanda suke jihadi a matsayin sojoji su tsaya a seti ka annahum bunyanun marsus sai ka ce su wani gini ne da aka cacco ka bulo aka tsara shi ya tsari mai ban sha'awa to mala'iku za su zo domin a shahu wannan saffan saffan ɗin malaman tafsir su ce ai saffan ba'da saffi sahu bayan sahu mala'iku dama daga cikin abin da Allah ta'ala ya halicce su cikin ayyukansu a duniya to akwai tsayawa a sahu shi ya sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce masahabbansa da ya jera su a sahu shi ya ga wasu ba su ce ba shi ya ce amma turiduna an tasiffu kama tasiffu almala'ikatu shin ba kwa so a ce ku tsaya a sahu ne kamar yadda mala'ikun Allah suke tsayawa a sahu so da a duniya dama mala'iku Allah ya halicci wasu aikin su tsayawa a kan sahu su abin da aka ba su umarni a kai ce to sannan kuma idan aka tafi lahira za su zama sun tsaya a kan sahu a tsari kaga a matsayin matsara kenan ina za ka tafi ina zan tafi ina za mu sai ake misalin duniya sojoji sun gewaye wani waje kowa da bindigarsa kuma a ce ba wanda zai fita kaga akwai wanda zai kokarin ya ce bari ya gode fita kaga babu to waɗannan ba sojojin duniya ba a zabaniyawan Allah ne mala'ikun Allah da Allah ya tanaje su wanda su jira suke Allah ya ba su umarni su bi da su taba saba ma Allah ko da na sakon kai ba subta sula ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru la yashriqunahu bil qawli wa hum li amrihi ya'malu mala'iku ba su gabatar Allah bai faɗi abu ba su kawai suna jira ne Allah ya ba su umarni su bi to ranar gobe kiyama mala'iku za su shahu sannan sai a zo a sanya mutane da aljanu waɗanda su ne astaqalat waɗanda za a zo a musu hisabi a nan ne Allah ta'ala zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqfari as-samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan ya ku jama'a ta aljanu da mutane in istata'tum an tanfudhu idan kuna da ikon da za ku tsere ku gudu ko ku cilla ku tsere min aqtari as-samawati wal ardi asasan min sammai da kasa kun fuhu ku gudu magani Allah ta'ala ce la tanfuduna illa bi sultan ba wanda zai bar wannan wajen sai da hujja sultan malamai suka ce hujjat sultanu dini kenan ya zama ka zo da aqida sahihiya ka zo da ibada ingantacciya, ka bauta ma Allah da tauhidi, sannan kuma ka yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da bid'a ba, shine la tanquduna illa bi sultana. Hagacin a duniya kenan, mutum zai ma kansa shiri domin ya iya tsira a wannan waje wanda yake bajiri ne mai ban tsoro, bajiri ne mai tayar da hankali. Allah ka tsiratar da shi. Allah ta'ala ya ce
waji'a yawma'idhin bi jahannam yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra.
Waje a yau mai izin ji jahannam, a wannan ranar za a zo da jahannama. Shi aka zo da shi a matsayin fi'ili mazi, wato kamar an riga an yi abinda malamanmu na balaga suke ce mushi riki babu ma sai ku abu ne ga shi a an sa shi kamar an yi, amma kuma ana lura da abinda za a yi ne nan gaba, shi ne riki babu ma sai ku. Waje aka zo da jahannama, jahannama yau mai izin a wannan ranar. Yawma idin a wannan ranar ne ta zakkirun insani, to a lokacin ne ɗan adam zai tuno da abubuwan da ya naka ata a duniya da kuma abubuwan da yake aikatawa na alheri a duniya. Shi Allah ta'ala ce wa anna lahu dhikra, to a wannan lokacin ina wa'azi zai masa amfani, ina tunawa za ta masa amfani, ya bar inda ya kamata ya tuna tun a duniya. A daidai wannan lokacin aka zo da jahannama, to sai ɗan adam ya tuno da aini wa'azi ya zo masa. Annabin Allah ya zo ya ta wa'azi, an ta karanta Al-Qur'ani, annabin Allah ya zo ya ta bayanin sunna, annabin Allah ya zo ya karanta da yadda za a bauta ma Allah a tare a dace dace. Amma shi dan adam ya saba yake bi, ya ci gaba da tantelansa, ya ci gaba da masha asha, ya ci gaba da shahuliyarsa a duniya. To a daidai wannan lokacin idan ya ga an zo da jahannama, wa daidai wannan lokacin zai tuna. Shi Allah ta'ala ce wa anna lahu dhikra, a wannan lokacin wace tunawa ce za ta masa amfani? Tunawa ana tunuwa ne tun a duniya ya kamata a yi. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Allah abinda zai ce ma bayi ce nan, awalam nu'ammirkum, ashe ba mu ba ku rayuwa ba shekara 20, shekara 30, shekara 40, shekara 50, 60, 70 fiye da haka ba? Ma ya tazakkaru fihi man tazakkar, a wannan shekarun da aka tsara ma ɗan adam a duniya su ne ya kamata duk mutumin da zai tuna ya ji wa'azi ya kamata. A wannan shekarun da Allah ya baka a duniya ya ba mu ya ara mana, to a daidai wannan lokacin ne ya kamata ka ji ka tuna. In an maka cincincini, in an faɗa maka kai kai aiki da abin da aka faɗa maka. Wa ja'akumun nadhir, ashe mai gargaɗi bai zo muku ba? Saudaka fazuku fama lizzalimina min nasir. Shi Allah ta'ala ce ku ci gaba da ɗanɗanar azaba, fama lizzalimina min nasir. Ai wani azzalimi wanda ya cuci kansa ya ki bin Allah, bai da mataimaki, bai da wanda zai taimake shi. Wannan zuwa da jahannaman da za a yi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi a cikin hadisi sahihi da al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi ya fitar da shi a cikin sahihinsa. Riwaya sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta yawma idin bi jahannam wa ma'aha 70,000 zimanin wa ma'a kulli zimanin 70,000 malakin yazurunaha. A wata riwaya ya kudunaha. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta yawma idin bi jahannama, a ranar tashin al-qiyama za a zo da wutar jahannama, ka ji girmanta. Ma'aha 70,000 zimamin, a tare da ita akwai majaujawa ko linzami guda 70,000. Hadisi yana cikin sahihu Muslim. Jahannama tana da linzami da ake sa ma doki, ko linzamin jahannama wanda ake rike ta da shi akwai guda 70,000. 70,000 zimamin, haka anin su ne ya ce linzami guda 70,000. Sai ya ce to ba nan ba, wa ma'a kulli zimamin 70,000 malakin, sannan kowane linzami mala'iku 70,000 suke rike da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yazurunaha, mala'ikun nan suna jan mata lokacin wutar jahannama ba karama ba ce mala'ika ɗaya da Allah ta'ala zai sa shi sako fikin sa ɗaya a duniyar nan to shi kifa duniya shi fike ɗaya Allah ko ta'ala ya faɗa mana cewa ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulata wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha akwai mala'ikun da suke da fuka-fukai biyu akwai masu uku akwai masu hudu Allah ta'ala ce yazidu fil khalqi ma yasha ay yazidu fi khalqil mala'ikati ma yasha Allah yana ƙara abin da yake dama a cikin halittar mala'iku shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mala'ika jibril alaihi salam fuka-fukansa sun kai 600 shi kadai ko mala'iku mala'iku wanda za su zo su ruko wutar jahannama saboda imanta kowane linzami kwara ɗaya a cikin linzamai da take da su guda 70 to kowane linzami mala'iku 70 suke rike da shi da kawai abin tashin hankali ne idan ana ma mutum bayanin wutar jahannama kamata ya tsorata ya tabbatar da cewa ba abun wasa ba ne kuma ya kalli jikinsa yanzu ya wutar duniya take ma mutum ruwan zafi wannan za a ce ya kware a jikin mutum ko ya kware a wani bangare na jikin mutum ya mutum yake zama wani halittar su ta canza kenan har abada in bai mutu ba saboda ruwan zafi ya shiga jikinsa halittar shi ta canza kenan gabaki daya to wannan girman wutar jahannama ce na daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya nuna masa wutar nan kuma ya nuna masa aljanna Allah ta'ala ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam wuta ya ganta a cikin mafarki sannan kuma Allah ta'ala ya nuna masa wuta ya ganta a mi'raji da akai da shi duka annabi sama ya ganta sannan kuma ya ga aljanna ita ma an nuna masa a mafarki ya ganta sannan kuma an nuna masa lokacin da ake mi'raji domin mi'raji ba mafarki bane a aqida ahli sunna wal jamaa mi'raji an yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ne bi ruhihi wa jasadi da ransa da jikinsa aka ba mafarki bane kiyanan ya je ya ga wuta kuma annabi sun yi zai ba mu labari shi yasa idan annabi sun yi bayani kan wuta sai ce attaqun nar walau bi shikki tabrati ku tsaya kanku daga shiga wuta ko da tsan fasgi ne rabin dabino ka samu dabino kwara ɗaya sai ka raba biyu sai ka ba wani mabukaci ka ce ya Allah madaukakin sarki sakamakon wannan shiga kaddanai ya Allah ka kasa in shiga wuta kaga shi ne wannan so da kai waji a yau ga idin bi jahannam a wannan ranar za a zo da jahannamu yawma idin ya tazakkaru al-insanu a wannan ranar ce dan adam zai tuna abinda aka rika masa na wa'azi aka rika hana shi ababan da ba shi da kyau aka rika ba shi umarni ya aikata abubuwan da za su ke da kyau yake shi Allah ta'ala cewa anna lahu dhikra to a wannan lokacin ina wa'azi zai masa amfani ina tunata tunawa za ta mishi amfani ya kamata ya tunane tun alahi a duniya amma ya ki tunawa ya ki sauraron masu masa faɗa masa gaskiya ya bi shi ya aikata abin da ba shi da kyau Allah ka tsane mu daga dana sani wanda dana sani wanda ba su ji magana a duniya ba ke kuma wannan magana da ake yi ba wanda ya fiye musata in ba baka saurara ba ai kana ganin abin da ke faruwa ai tafiya dai mutuwan nan ake kai kuma ba a dawo ba ba wanda aka taba kai shi ya dawo ba wanda aka taba kai shi ya dawo kuma ba wanda lokacin mutuwar sa ya zo ya ce ba zai mutu ba ba shi ko ka taba ganin wanda an zo lokacin da zai mutu shi ya ce a'a shi ba yanzu zai mutu ba a sake ba shi lokaci babu sannan idan aka mutu nan ba wanda zai ce to ya je ya gani bari ya dawo abinda bai gama yi ba a ba shi dama ya yi shi ke nan babu ba za a kara ma mutum ba lokaci ya yi shi ke nan sannan an tafi ba dawowa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ba mu ikon gyarawa kafin mu mutu Allah ta'ala ya ce
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati
a cikin abin da dan adam zai ci gaba da fadi na da na sani da yake a filin tashin alkiyama bayan ya ga an halarta da jahannama ya kulu yana fada yana cewa ya laitani sai ta kai cuda qaddamtu li hayati ina ma na aikata wani abin da ya kasance mai kyau ne dan rayuwata li hayati din nan malami suna da maganganu guda biyu kai li hayati dunyawiyyati ko li hayati ukhrawiyyati ina ma dai a ce na gabatar da wani abu li hayati ai ci hayati a lokacin da nake da rayuwa a duniya ko kuma ya kulu yana fadi ya laitani sai ta kai cewa ina ma dai qaddamtu li hayati na gabatar da abu mai kyau domin in rusu abu mai kyau a wannan rayuwar da zan zo in yi ta domin wannan rayuwa ita ce hayatu al-hayy rayuwar lahira ita ce al-hayatu ai wa inna al-akhirata la hiya al-hayawan ai rayuwar lahira ita ce rayuwa rayuwar duniya samfoti ne kamar yadda mahaushi yake cewa idan a talabijin za a yi wani shiri to kafin lokacin shirin aka dan nuno ma jama'a sai ka ji bahaushe yadda cewa ai samfoti ne to rayuwar duniya samfoti ce amma rayuwar gaske wa innal akhirata la hiya al-hayawan ai rayuwar lahira ita ce rayuwa ta gaskiya ita ce take da keke mutum ya ga sakamako gidan da aka koro babansa daga shi na asali domin nan fa ba gidanmu bane dama a kaddarawa Allah ta'ala a cikin ilimin sa abin da ya rubuta dan adam ba zai zauna a duniya da wuma a duniya ba dan adam ba zai da wuma a duniya ba shi yasa tashin farko da aka tashi sai aka halicci babanmu a gidan da ya kamata kowa ya zauna a ciki shine gidan lahira gidan aljanna amma tsari na Ubangiji subhanahu wataala sai ya kaddara babanmu annabi Adam alayhi salam shi ya saba abin da aka bashi umarni daga baya da ya tuba sai aka ce to shikenan an karɓi tuban sa amma duk da haka ya sako duniya ya zo ya hayayyafa ƴaƴansa duk wanda yake son ya koma wancan gidan na asali to ga tsari in ba ya ci yadda kun minni hudan ومن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى wanda bayan an dawo duniya an zo an hayayyafa annabi adam alaihi salam ya tahayyafa ya tahayyafa har aka same mu da waɗanda kuma za su zo bayan mu a cikin kaddarawa Allah to duk wanda ya bi shari'ar da Allah ta'ala ya aika manzannin sa da shi fala yadhill wala yashqa ba zai bata ba kuma ba zai tabe ba fala yadhill fi dunya wala yashqa fi akhirah ba zai bata a duniya ba sannan wala yashqa in an tafi lahira kuma ba zai tabe ba baya cin ahlus shaqawa zai zama cikin tababbun mutuwa amma a gefe guda wa man a'rada an zikri Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kauda kai daga wannan ambatan nawa wato abinda na tsokar ma annabawa na wa'azi fa inna lahu ma'ishatan banka to zai yi rayuwa mai kunci malamai suka ce al-ma'ishatu banku ko dai a duniya ko kuma ana nufin al-hayatu barzakhiyya wato rayuwa kabari idan ka ce al-hayatu banku rayuwa mai kunci a duniya ita ce ka'ida ta duk mutumin da bai bi Allah ba bai da kwanciyar hankali a duniya ko me yake da shi duk mutumin da ba mabiyin Allah ba ne shi to zai da kwanciyar hankali a duniya ba yi da sakinatun nafsi ba yi da natsuwar rai kaji gashi yana ta samun dukiyar kun kani ne ga makami yana da shi in sarauta ce ke da ita ga tana amma kuma ba natsuwa san ki rikita shi to al-ma'ishatu banku kenan a duniya wasu ko malaman tafsir suka ce al-ma'ishatu banku ana nufin fil hayatil barzakhiyya rayuwar da zai ta kabari zai sha matsa a kabari sannan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma sannan ranar tashi an kiyama Allah zai tashe shi a matsayin makahu makahu bai gani a duniya fa ya kasance yana gani qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira shi ya tambaya sai ce ya Allah ya kashe ni makahu alhali a duniya ina da idanuwa na guda biyu shi Allah ya bashi amsa sai ce kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ai haka ayoyin mu suka zo maka a cikin Qur'anin mu da sunnar manzon mu ka saba ka kibi kadhalika al-yawma tunsa to kuma haka yau ake mantawa da sai a manta da shi duk ka zo na a matsayin makhlafu kaga an tashi mutum a filin tashin alkiyama kaga mutum ya tashi a matsayin makahu to nan da ubban lahira ne Allah ka tsiratar da mu to shine Allah ta'ala yake cewa anan kafiri ko kuma wanda ya zama mujrimi ne laifi dan aka tashi sai ya ce ya kulu yana fadi yana cewa ya laitani ya kai ta kai cuta kaji ana maganar laita to malamai suka ce tamanni kenan tamanni kenan abin da ake cewa tamanni ilimin magana shine tawakkuu husuli shay'in ghairi hasil kai fatan faruwa wani abu wanda kwata kwata ba zai iya faruwa ba daga cikin abin da zasu ce ya laita da nuwa fa na'mala ghairal ladhi kunna na'mal shi ina ma dai a sake ba mu wata rayuwa ta duniya a dan sake ba mu dama ya Allah a dan sake ba mu dama mu je mu sake yin rayuwa a duniya wallahi Allah ba za mu aikata irin abin da muka aikata ba a baya ba ai fatan awaza eh an lokaci ya kure ai da maka da aka baka ita ce wannan yanzu da take ciki ba a dawowa duniya ba wanda ya ce dawo duniya ya dauki abin da bai dauka ba da ba wanda zai dawo duniya bayan ya mutu ya aikata abin da bai aikata da ba daga ranar da ka mutu shikenan ayyukan ka sun tsaya shi ayyukan da mutum ya yi su waɗanda za su ci gaba da gudana annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa abubuwa guda uku a cikin hadisi sahihi yace idza mata ibnu adam an qata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntaba'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu dan adam yana mutuwa Allah ta'ala zai ci a cikin account din sa ba domin shi za ta shi ba a istilahin masu banki suna da abin da suke ci ma domin shi sai ka ne sai a ce ai an sa account din sa a domin ya zama domin ya shiga cikin domin shi da larabci suna ce masa jumudin kenan eh ai sara hisabu kadamidan yanzu account din ka na sa kuɗi yanzu ya daskare sai a ce ba za ka iya shigan wani abu ba to haka za a mahisa ba a rufe shi za a yi kwata kwata ya tsaya na lahira aikin da mutum yake yi ba wani abin da kuma zai ci gaba da samu sai abubuwa uku sadaqatin jariyati sadaqar da ya mai gudana an ci a sadaqatul jariya kala kala shi mutumin da ya gina masallaci aka ci gaba da sallah a masallacin to Allah ta'ala zai ci gaba da bashi lada cikin lokacin da masallata za ta yi sallah a masallacin ko ne zo ya karatu alqur'ani ko a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a karanta tauhidi to yana da lada a cikin kabarin sa haka mutum a ce ya gina makaranta a ci gaba da karantar da al'umma a cikin makarantar nan haka mutum ya dasa bishiya yana ciki haka mutum ya haka wata rijiya bohol ko kuma rijiya dai wadda aka saba da ita ko ya kafa wani famfo duk wannan yana ciki ko ya gina wani gidan marayu ko ya wani wakati na alkhairu to duk lokacin da ake cin gajiyar wannan abin to shi ma yana da lada shine a sadaqatul jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma malami ne shi ya karantar da almajirai almajiran nan suka zama masu albarka su ma su ci gaba da karantar da mutane ko kuma ya rubuta littafi aka ci gaba da karanta littafin nan kullum aka karanta wannan littafin to za a bashi lada aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma na ɗa nagari da ya bari wanda zai riƙa masa addu'a ɗa nagari wanda zai riƙa masa addu'a ka zama ka haifi ɗa ka ji yadda shi tsarin musulunci ba ka koya miki sana'a ba in koya miki sana'a kana mutuwa shikenan ina ma sana'a haram zai je ya rike da ita a ana magana ka koyar da shi addini ka masa tarbiyya ta musulunci ya zama in ka mutu zai ɗaga hannu ya ce rabbi ighfir li abi warhamhu ya Allah ka ji kan babana ya Allah ka gafarta masa yana faɗi Allah zai gafarta masa duk lokacin da ya ɗaga hannu ya maka addu'a shi a tayar da kai a cikin kabarin ka ce ga ɗanka yana maka addu'a in kuma kuɗi ka taskance masa ka bar shi duk abin da ka sata ko ka tara ko me ka yi kana mutuwa ƴaƴanka halas ne a wajensu a raba musu gado in kuma kana can ana maka azaba sannan su je su ci gaba da masha'a da wannan kuɗin a ci gaba da kai maka kamashi a lahira kaga musiba ce babba. To amma idan ka karanta da shi addini, ka tsaya tsayi da ka da dadi ba dadi, ka bata mishi rai, ka bige shi ma. Akan shi yayi addini, kana mutuwa zai gane abin da ka masa. Domin wani zuba mutum zai gane abin da ake mishi, shi wanda yake mishi din kenan. Sannan zai gane. Kaga shi ne wannan abin da aka yi. Idan ko ba haka ba, sai mutum ya shiga cikin wannan dana sana. Ya laita ne addantu li hayati, sai ka ji yana cewa ina ma dai kai ta kai tuna, ina ma dai na gabatar da rayuwa ta, in yi rayuwa mai kyau irin rayuwar lahira. Amma na yi sakaci, Allah ya bani dama a duniya, na ki amfani da dama ta, da yanayin yanzu damar ta zo ta kuɓuce mini. Kaga wannan shi ne wannan, so da Allah ka raba mu da dana sani, da haushe duk lokacin da kuje yana bayani akan dana sani. To ai da na sani bala'i, da na sani bala'i ne, to da Allah ka raba mu da shi. To sai Allah ta'ala ya ce fa yawma idin,
fa yawma illa yu'allimu 'adabahu ahad,
fa yawma idin a wannan ranar, la yu'adhibu ahadun 'adabahu shina, babu wani ɗaya da zai irin azabar da Allah ya ce, la yu'adhibu ahadun 'adabahu, babu wani da zai yi irin azabar da Allah zai yi. Duk yadda wani azzalimi ya kai yana azabtar da bayin Allah, to wallahi zai yi sai irin azabar da Allah zai yi ba a ranar lahira. Azabar Allah ba ƙarama ba ce, babba ce, mai girma ce. Azabar Allah ba ƙarama ba ce, ya sukanta ta da shadid. Inna batasha rabbika la shadid, lalle kamun ubangijinka mai tsanani ne, mai tsanani ne kamun ubangijinka. Mafi yawancin ƙura'u sun karanta a haka, fa yawma idhin la yu'adhibu 'adabahu ahad, amma Imam al-Kisa'i ya karanta da fa yawma idhin la yu'adhabu 'adabahu ahad, yasa mazalul fath'a a matsayin mabni lil majhul, wanda kike nahwa a cikin ku, shi ya zama ahadin din, sai ya zama shine abin nan, ya zama naibu fa'il, amma anan fa'ilin shine ahadun. Fa yawma idhin la yu'adhibu ahadun, a wannan ranar babu wani ɗaya da ya isa ya yi azabahu irin azabar Allah. Azabar Allah ta kanci ta musamman ce. Ku ji dai yadda aka sukanta mana jahannama da girman ta, ka san ba ƙarama ba ce. Wala yusiku,
wala yusiku wasaqahu ahad,
wala yusiku ahadun wasaqahu kenan, wala yusiku ahadun, babu wani ɗaya da zai iya irin ɗaurin da Allah yake yi. Allah ɗaurin sa na daban ne. Wasaq ɗauri ce nan, ai mawawu fatha ɗauri ce nan. Awsaqa yusiku wasaqan, wato ɗauri ce nan. To babu wanda ya ce irin ɗauri tacewa a cece irin da Allah subhanahu wa ta'ala. Dama wanda zai tafi wuta sai an ɗaure shi, tacce shi za a yi a ɗaura mutum sam, yadda ka san yadda ake ɗaura goro, to haka za a ɗauki mutum a ɗaure shi a tafi da shi lahira. Wannan wa'azi ne mai ban tsoro, Allah madaukakin sarki yake mana. To wannan sakamakon wanda bai bi Allah ba kenan, za a masa azaba, za a ɗaure shi a tafke shi, sannan a je a jefa ma wuta ta ci gaba da shi, sannan kuma babu mutuwa babu rayuwa. La yamutu fiha wa la yahya, la yamutu fiha, ba zai mutu ba, kuma la yahya hayatan hasanatan kenan, ba zai yi rayuwa mai kyau ba. Zai yi burin ya mutu, amma ko ba zai mutu ba, dan wuta zai so ya mutu amma ba zai mutu ba. Sannan kuma rayuwar da yake rayuwa banza ce, rayuwa ce ta azaba, ba ruwa ba abinci, azaba ce kala kala, sai wani sai ɗoyi abin da aka tanada kenan a cikin wuta. Kuma wannan abin da ake fadin ana faɗi wanda Allah ya tanada masu laifi ne, kuma Allah ya yi bayanin yadda za ka yi kasuwa kanka. Allah ya mana bayanin yadda za mu yi mutsar kanmu shiga cikin wannan, ka zama kullum cikin biyayya kake da Allah. In Allah ya jarrabe ka ka yi saɓo, ka gaggawa ka tuba, ka yi istighfari, sannan kuma ka ci gaba da roƙon Allah, Allah ya tabbatar da kai ka cika akan haka. Wannan shi ne sani ka koya. Ba a bauta ma Allah da jahilci, yin bautar ranar da ka tsinci kanka a matsayin ka saba ma Allah ya yi sauri, ke tuba, ka yi istighfari, ka yanke daga wannan saban da kake yi, sannan kuma a shiga da addu'a Allah ta'ala ya baka husnul khatima, ka cika da kyau, domin wasu sun fara amma ba da su aka ba su kare daidai ba. So da ka abin lura shi ne ya ka kare ba ya ka fara ba. Al-ibratu bil khawati, ana lura da mai kare ne. So duk rayuwar da mutum zai idan bai cika da kyau ba ya yi aikin banza. Cikawar ita ake nema ta yi kyau. Allah ka sa mu cika da imani. To nan Allah ta'ala ya yi bayani akan waɗanda suke mujrimai kafirai wanda suka saba ma Allah subhanahu wata'ala, to sai kuma aya sura za ta zo ta cike da bayanin waɗanda suka yi imani suka bi Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine uslubin Qur'ani, targhibi da tarhibi, targhibi da tarhibi, haka Qur'ani yake. Qur'ani idan ya tsoratar to sai ya kwaɗantar. Akwai bayanin aljanna, akwai bayanin wuta. Shi yasa daga cikin fassarar da malamai suka yi ma Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mataniya, to daga cikin ma'anonin mutashabihan suka ce kamancece ne yadda yake da juna. A faɗi aljanna, a faɗi wuta, duk abin da za a faɗi sai a faɗi kishiya, a faɗi sama, a faɗi ƙasa, a faɗaitar a tsoratar. Shi yasa ake ruwaituwa daga sayyidina Ali radiyallahu anhu yake cewa malamin fiqhu matsayin Allah na gaskiya shine wanda baya ba mutane homo ya ba su gara bata, kawai shikenan sai su shantike su jima'i aljanna, ma a ce a banza ake samun ta. Sannan ba shi bane kuma wanda zai zo ya tsoratar da su har su ji cewa kuma Allah bai da rahama, a'a, idan ya tsoratar da su kuma sai ya kwaɗaitar da su. Wata rana idan ya kwaɗaitar kuma sai ya tsoratar, haka ake san a tafi. Targhiban wa tarhiban, da haka ake wa'azi. In aka tsoratar da mutane to sai kuma sai a zo sai a ce musu, amma fa duk wannan fa ga wanda bai bi Allah ba ne, wanda shi kuma ya bi Allah to ga sakamakon shi. Idan kuma homo aka faɗi aka yi ta faɗin abubuwa waɗanda suka kasance na jin daɗi, sai kuma daga baya sai a zo a tsoratar da mutane a ce fa to fa wannan fa ba shantakewa ake cewa ka je ki ba, ana nuna sai ka yi aiki. In kuma ka saba to ga azabar da za a ba. Haka Allah ta'ala yake karantar da mu, kuma haka ake son dukkan wani mai wa'azi ya zama. Kai ya zama kawai ya kwashi mutane sai ya kai ta cikin wutar jahannama kullum. Sannan ba a son kullum kuma shikenan sai dai aljanna. Kai ƴaƴan marmari, kai za a sha ruwa, kai za a yi tazikina, a yi tashabuhuliya. Aljanna ma a mai da ita dirama. Akwai wanda suke mai da aljanna dirama. Shikenan, ka ji mutum ya ce wai zai zo da tsula. Ya hawo tsula wai ɗit, ya je kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa a ce ɗit, a ce waye nan, ya ce wai su ne ƴan kaɗan aljanna. Kaga wannan dirama aka mai da aljanna, aljanna ta huta wannan matsayin. To shi ne bayan Allah ta'ala ya yi bayanin waɗanda suka saba, to sai kuma yanzu zai yi bayanin masu imani. Su kuma ya za su zama a filin tashin alkiyama, ko kuma tun lokacin da za su mutu ya za a yi da su. Shi Allah ta'ala ce ya ayyuhan nafsu,
ya ayyuhan nafsul mutma'inna,
ya ayyuhan nafsul mutma'innatu, ya kai wannan rai al-mutma'innatu wanda ya samu nutsuwa. Za a kira mai imani lokacin da zai rashi. Malaman tafsiri suka ce, wasu suka ce wannan a filin tashin alkiyama ne zai faru, fassarar farko kenan. Wasu kuma suka ce a ayar gaba na nuna cewa lokacin da zai mutu. Ai Allah ta'ala ya faɗi a wata ayar, yana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'una nuzulan min ghafurir rahim. Waɗanda suka yi imani, innal ladina qalu rabbuna Allah, duk waɗanda suka ce ubangijinmu shine Allah, suka yi tauhidi, suka yi tauhidi, sun mastaqamu, sannan suka sami istiqama, wato suka daidaita kan sunna, ba su saba ba. Tatanazzalu alaihimul mala'ikatu fi hali mautihim, kenan mala'iku za su sauko musu a lokacin da za su rasu, sai su riƙa lallasa su. suna ce musu kafudu tsoro la takhafu wa la tahzanu la takhafu ma tastaqbilunahu wa la tahzanu amma madha kafudu tsoron ne za ku je ku gani nan gaba sannan kafku damu da abin da kuka bari a baya bayan ku Allah zai gyara muku ya'yan ku da kuka bari kafku damu da su Allah zai ci gaba da kula da su sannan gaba kuma aljanna ce makomarku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bishara da aljanna da ake ta muku alƙawarin da ake ta baku labarin ta to yanzu lokacin ya zo Allah sai ya ce nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu ne dama waliyanku a duniya masoyanku a duniya wa fil akhirati sannan kuma za mu ci gaba da zama waliyanku a lahira wa lakum fiha ma tashahi anfusukum amma a cikin aljanna da za mu sa ku akwai duk abin da ranku yake so wa lakum fiha ma tad'un sannan kuma duk abin da kuke so a kawo muku kuke a kawo muku za a kawo muku a cikin aljanna nuzulan min ghafurir rahim fatshara ne abin da ake tarbabba ko ne da shi waye mudif waye ne masocin baki ghafurir rahim kun gije ne gafarta ku ne ne jin kai shine mai masocin baki ku ne baki to aga wannan kila to sai Allah ta'ala ya kira yace ya ayyatu an-nafsul mutma'inna lokacin da bawa ji rashin imani a lokacin za a zo masa yace ya ayyatu an-nafsul mutma'inna ya kai wannan rai wanda ka kasance mai natsuwa wanda ka samu kwanciyar hankali abinda ake ce mu al-itmi'ina shine as-sakina mutum ya zama yana ce mutum ya zama ya samu natsuwa wannan sakina ita ce fa duk wahalhalin da kake kaga abincin da kake ci fa sakina kake son ka samu gidan da kake ginawa sakina kake son ka samu matar da kake aura sakina kake son ka samu ƴaƴa sakina kake so kuɗi da kake nema duk sakina kake nema amma duk ba anan ake samu ba ana samun su ne abin Allah shi yasa su waɗannan mataimaka ne in ka gina gida to raye gidan da bautar Allah raye gidan da bautar Allah to sai ya zama darun sakina sai gidan ya zama gidan natsuwa matar da ka aura ko ya mata bin Allah ba saban Allah ba ku zama kuna bin Allah tashe ta da daddare ku sallar dare lokaci bayan lokaci ko alhamis da ju da litinin rika yin azumin nafila karatun qur'ani matarka har ka bata kawai ta kallace 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 a talabijin fim waye da waye da waye zuwa a ji ai aiki da wa'azi to kage ya zama da tsuwar kenan to ka wannan alitmi idan din shi ake nema akwai qira'ar Ubay ibn Ka'ab da malamai suka ruwaito amma qira'a ce tafsiriyya dake cewa ya ayyatu hal amilatul mutma'inna ya kai wannan rai al-amina wanda ya amince ba zai shiga wuta ba al mutma'inna wanda ya samu natsuwa sai malamai suka ce wannan qira'ar tafsiriyya tana fassara ibn Inan da me yake jawo ibn Inan shine al-amru ka samu natsuwa ka tabbatar da ba ka shiga wuta ba to sai ka samu kuma ladi shi ne samu natsuwa domin yanzu da za a ce tun a duniyar nan mutum ya tabbatar da cewa shi dan aljanna ne to kila da za a zo a auna jinin mutum kullum ba za a ga ya hau ba me imani a ce masa kai gashi ya tabbatar da yanzu shi dan aljanna ne daga Allah to shi ke nan ba hawan jini kuma ko jinin shi ya taba hawa ya kai 200 da nawa ne sai ya dawo daidai ya dawo normal saboda daɗi to shi ne wannan annabi mutma'inna rai wanda ya kasance ne natsuwa wannan idan inanin ba a samun shi sai lokacin mutuwa shi ne mutum zai same shi tabbas kenan ya gama da duniya lafiya to daga nan ne Allah ta'ala sai ya sa mala'iku su masa bishara a ce ya samu natsuwa dan aljanna ne shi to shi kenan sai farin ciki ya kama shi Allah ya sa mu a haka shi a ce irji'i
ila rabbika radiyatan mardiyya
irji'i ya kai wannan rai ka koma ila rabbika zuwa ga ubangijinka radiyatan kana ne yadda da ubangiji da abin da kuma ya baka na aljanna mardiyatan kana matsayin kuma wanda aka yadda da shi shine radiyallahu anhum wa radu anhu kina sun yadda da Allah Allah ma ya yadda da su wannan a ce ka yadda da Allah Allah ya yadda da kan yafi shiga aljanna dadi dukkan qur'ani qur'ani yace ridwanun min Allah akbar Allah yace ya yadda da bayinsa to yafi shiga aljanna girma yafi shiga aljanna girma bayan mutum ya shiga aljanna shi kuma Allah yace to ya yadda da shi ya zama na Allah Allah ma ya zama nashi to shine ar-ridwan da wannan ar-ridwan abin da zai baka mamaki ya bige shi game da lamarin sahabbai su sun samu wanda tun daga duniya ne والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا أنجب أبنى وإن أفار شجاء مسلم شيء من المهاجرين تجد شوء لسقي هجرة والأنصار لكم وأن لسقي المكيس متانا مدينة والذين اتبعوهم بإحسان لوأن لكم سقي بيس بكوجة تاوى سوء باتت شنع السابقون الأولون سوء الذين اتبعوهم بإحسان سوء يا السابقون الأولون غنى من يوانا بكي عشان قراتنا العبودية يعني كيجا السابقون الأولون ما لمسنا دم غنغنو قدابي على مدرس والسكتير هم الذين أسلموا قبل صلح حديبية قبل صلح حديبية سوني وأن بسقى مسلمين تقافوا صلح حديبية صلح حديبية أن يعشي كرة تشدع والسكتير هم الذين أسلموا قبل فتح مكة سوني وأن بسقى مسلمين تقافوا فتح مكة فتح مكة أن يعشي كرة تتفش فأقول وأن لما غنغنو قدابي فسوني السابقون الأولون في الله تعالى يشيء والذين اتبعوهم بإحسان بكم وأن سوء حديث لكي تتعوى هذا وأن الآية هاتتر بك أن صحبا النبي صلى الله عليه وسلم هاتتر بك أن صحبا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا في الله تعالى يشيء توقاتا كما كنت سنن ينزلنا عن فعل مبتداني والسابقون الأولون من المحاذرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مقدمة شيء وأن فني أبو كرشي رضي الله عنه ورضوا عنه ألا يا يددس سوما سن يددش سن أدوني ألا يفقى مصوى النمطة كنا جمع الله تعالى تقوم وناء القوري يتايد وناء القوري ما سفر ألا مدوكة شكي بشي إن الله لا يخلف الميعاد ألا ذي سوى على قوري Allah zai ci wa kai aljanna ne daga baya kuma zai janye yace a kai ne da ni zan iya cewa na baka kaza an jima kuma kawai shi cinin sai inda an ce ka zaga cin shi ka na fasa baka eh kuma kawai ma baka zage ni ba kanan kawai sai in ce na canza shawara ko mazuga su zo su zuga ni sai in ce to na fasa aje a kira shi na fasa bashi inda da bashi na ma kullun ki ayi an sha makullin Allah zai haka ba da bi'an Allah ba ce wannan Allah baya cin sunna sai wannan to kaga su annabawa abin nan ma sahabban annabawa sun samu wannan ridwana ni da kai da sauran mutane da baki da mu ne nake fagan fagan muke nema Allah ya dakatar da mu amma sai mun bi shi fa sai mun bi shi idan kullun agola yana cin ya sama abinci ya ci to ya bi dan gida kuma a zuba mishi mutunci da dan gida tare dan gida za a zuba mishi abinci kullun ci ta da kwano shi ko agola fa haushi ma cewa wai ba lada a'udhu billahi wai kwanci ba lada amma dai ba haushi yayi kuskure anan sai lada duk wanda aka kula da shi dan kada mai akwai lada sahabban annabi sama kullun muna cewa su ne yan gida duk wanda ba su ba agola ne da ce dan gida ya ci ya koshi sannan za a tuna da agole sai kana agole shike nan ko sai ka zo ka kare ni dan gida to su sun samu wannan ridwana Allah ta'ala zai kira rai wanda ya kasance ne imani a lokacin da zai rasu a ce masa irji ila rabbika radiyatan mardiyatan ay hala kaunika radiyatan mardiya Allah ya yadda wannan rai kuma rai shi ma ya yadda abinda Allah ta'ala ya bashi ya yadda da Allah shi a bada wata bishara ta gaba da kullu
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
فادخلي في عبادي سبب حق شيخ تكن باينا عبادي wannan ba lissna cewa idafatu tashrif Allah ya danganta abi yace nashi ne girmamawa ne ya ibadi la khawfun alaykum alyawma wa la antum tahzanun qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah ya danganta abu zuwa gare shi to yana nuna daraja yana nuna daraja subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إضافة تشريف كيلا وعن المساجد لله جدا وانا عم بسبب لام الملك وما يتماسنا فإن تبع إضافة فقال الله سيشي فادخلي في عبادي حشدتك مباينة هاقني وادخلي جنتي سنن في جبتن الجنة شيني ولمي هكما بيكرن تولى الآير فيكي شوا ومما زادني شرفا وتيها وشدت لأخمصي أطأ السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا yace wallahi daga cikin abin da naji na ƙara bunƙasa da shi naji kamar in kira kamama a duniya kuma saboda wannan dadin naji kamar in ma tashi sama fir in je in haɗu da tauraru wannan da ake ce mata surayya abu ne dukuli tahta qawlika ya ibadi da na shiga cikin fadin ka ya Allah ya ibadi ya ku bayina Allah ya ce nashi ne wa an arsalta ahmad li nabiyya sannan kuma ka aiko annabi so mai zama annabi na kaji wannan babbar daraja ce sannan Allah ta'ala ce udkhuli jannati ya kai wannan zai shiga aljanna ta dama karshen kima ya samu aljanna Allah ya yarda da shi shike abin da ake fata kenan ya Allah malakutu suke ta yarda da mu ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wannan suwa ta kare kamar yadda aka mana bayani sura ce da ta kunshi bayani a game da sakamakon mutanen da suka karyata lahira suka karyata Allah suka yi annabawan Allah tsaurin ido ba su bi umarnin da Allah ya musu ba a harshen annabawansu sannan kuma a gefe guda Allah ta'ala ya yi mana bayani a cikin sura a game da waɗanda suka bi shi sannan kuma sura ta kunshi bayani a game da kula da maraya wanda abu ne babba wannan kula da maraya in ka taimaka ma maraya to kai ma baka san abin da naka zai zama ba in kuma ka tozar ta shi to saboda haka kullum mutum ne daidai gwagwarmin abin da zai iya taimaka ma maraya idan ba za ka iya ɗaukar nauyinsa ga baki ɗaya ba to yi ƙoƙari in akwai wasu waɗanda suka sa kansu wannan aikin ka yi ƙoƙari ka haɗa gwiwa da su ka ba su gudunmuwa abin daɗi masallacin ahli sunna da wuya ka samu masallacin da ba shi da kwamitin marayu da suke kula da marayu to daga wannan aikin alkhairi ne Allah ya tsara mana karfin gwiwa Allah ya ci gaba da taimakon mu Allah subhanahu wataala ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu wannan nan fitintunu na kashe-kashe da ba a san waɗanda suke yin su ba ko suke kitsa su a wannan kasar ta mu ya Allah ka tuna musu alheri Allah madaukakin sarki ka tsare mu duk wanda yake nufin wannan kasa da sharri da makirci ya Allah ka watsa aniyarsa Allah ka ba mu zaman lafiya ka taimaki shugabanninmu ka musu jagoranci ka ba su ikon aiwatar da abin da yake daidai ya Allah madaukakin sarki kada ka bar su da wayansu ya Allah madaukakin sarki mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya wacce haida da ita sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.